sai dai ya danganta da imanin mutum da tawakkalin mutum da yadda da abinda annabin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma wannan iya gurgudun imaninka da yaddarka iya ladan da za ka samu hadisi na 40 a cikin riyadu salihin وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لذر الذي أصابه فإن كان لابد فائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي حديث البخاري لمسلم وعن حديث النبي يأتي كذا ينكو يبوري mutuwa kada ya kuskura ya ce shi kan dama ya mutu saboda wata cuta da ta same shi lidurrin nazalabihi idan an ce azzurru anan abinda ake nufi duk wani mummunan abu da zai iya samunka a gangan jikinka ko iyalinka ko dukiyarki ko dukiyarka duk abin da Allah zai jarrabe ka da shi ko a ciwo ko a dukiya ko a dan uwanka kar ka kuskura ka ce kai da ka ma mutu ko ka ce kai Allah ya saka mutu ma kawai wanda bai yi karatu ba bai zauna a gaban malamai ba yakan iya daga hannunsa ya roki Allah mutuwa ya roki Allah ya kashe shi saboda ciwo ko saboda cuta da ta same shi to haramun ne mutum ya ce gwanda ya mutu yanzu in ka ce gwanda ka mutu to ka san in ka mutu ina zaka kuma ka san in ka mutu me zai same ka ka san idan ka mutu aikin da kake Allah yana karba ai gaibu ne mutuwa to yaya zaka ce saboda wata masifa da ta same ka kai gwanda ma ka mutu kai ka san mutuwa kuwa ka san masifa da take tattare da mutuwa ka san me yake biyowa bayan mutuwa ka san halin da ƴan uwanmu mamata suke ciki ka san bambanci tsakanin wanda yake raye yanzu da wanda yake rami yana kwance dama akwai wata masifa da za ta same ka a nan duniya wai ka bude baki ka ce gwanda ka mutu kana gayyato mutuwa wanda yake da garantin me zai faru na alheri to wannan shi zai ce gwanda ya mutu amma duk wannan ba a bashi labari ba aka gaya mai ai Allahu a'lam malam annabi fa da kansa fa mutuwa ta zo fa ya kwashe ta da mari annabi Musa mutuwa ta zo za ta dauke shi hadisin Bukhari ya daga hannu ya zabje ta da mai yace ba yanzu ba annabin Allah to ina gani ko ga kai ai wanda mu ce Allah ya dan jinkirta mana mu aikata aikin alkhairi ita mutuwa tana yanke komai yasa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan mata ahadukum in qata amaluhu dayan ku fa yana mutuwa aikin sa gaba daya ya tsaya da abin da ka sani zaka yi shi ka samu lada ya tsaya sai dai alherin da ka shuka ka tafi gaba ne annabi ya ce wa innahu la yazidul mu'mina لا يزيد المؤمن عمره الا خير مؤمني tsawon rayuwarsa ba abin da ke kara masa sai alheri inda yana da imani ai gwanda ka roki Allah ya kara maka imani da nisan kwana inda kana da imani to nisan kwanan ka riba ne ba wan Allah matsalar nisan kwana ba imani ko ba aikin kwarai amma matukar mutum yana bin Allah yana sallah, yana nafila, yana sadaka, yana neman lada a wajen Allah, ai rayuwarsa ai alheri ne yayi. Haka annabi ya faɗa, la yazidul mu'min, ba abin da ke ƙara mu'mini a rayuwarsa in dai yana da tsawon rayuwa, in dai yana da imani, sai alheri. Da haka kada ciwo ko tsanani ya sa wai ka ce wai gwanda ka mutu, ko wai asara, ko an ɗebe ma abin da ka mallaka, ko wanda ka fi so an ɗauke shi ya tafi. Mutum ya zo a yi masa mutuwa, wani makusancinsa ya mutu, ya zo ya ta faɗin maganganu, wai shi ai shi ma kawai gwanda a tafi da shi, tunda dai wani ba ne shi gwanda shi ma ya tafi. Wannan jahiliya ne, ba ilimi ya nan. Ka ce ya Allah ka ƙara mana nisan kwana da za mu yi taimaka bauta. Allah ka ƙara mana nisan kwana da za mu bi ka. To, shin ƙin mutuwa ƙin san gamuwa da Allah ne? Wannan tambaya ce da nake so ƴan uwa su gane. Akwai bambanci tsakanin wanda baya son mutuwa, zaka iya fassara shi ka ce kenan baya son gamuwa da Allah? In baka gane ba, yana da kyau mumini ya ji a ransa shi baya son ya gamu da Allah? Malamai suka ce abu ne guda biyu: ƙin mutuwa daban, ƙin gamuwa da Allah kuma daban. Ƙin burin mutuwa ba shi ne ƙin burin gamuwa da Allah ba. Bari na yi bayani. Akwai riwaya daga Nana Aisha, manzon Allah yana cewa man ahabba liƙa Allah ahabba Allahu liƙa'ahu, wanda duk yake son ya haɗu da Allah, wanda duk yake son ya gamu da Allah, to shi ma Allah yana son ya gamu da shi. Allahu akbar. Idan ka ji a ranka kana son yau ga ka ga Allah, ka haɗu da Allah, ba kana ƙin ba, ba kana ƙyamar ba, ka gamu da Allah ba, a'a, kai kana son a ce yau ga ka ga Allah, to kai ma ana maka albishir ahabballahu liqa'ahu, Allah yana son ya gamu da kai. Manzo Allah ya ce wa man kariha liqa'allah, duk wanda ya kyamaci ya ji baya son ya gamu da Allah, kariha Allahu liqa'ahu, to shi ma Allah baya son ya haɗu da shi. Kaga malam, lokacin da ka wayi gari Allah baya son ya haɗu da kai, to ai akwai matsala, akwai damuwa, akwai damuwa. Nana Aisha ta ce bata gane fa wannan bayanin ba, ta ce ya Rasulullah, ya Nabiyallah, a karahiyatul maut, kin mutuwa shine kin son gamuwa da Allah? Nana Aisha ta ce idan mutum ya ji baya son mutuwa, to baya son ya gamu da Allah kenan? Sai manzo Allah yake ce fa kulluna nakrahul maut. Allahu akbar. Malam ka ji wannan magana? Fa kulluna nakrahul maut. Annabi yace ai dukkanmu ba mu son mutuwa. Malam ka ji, hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya son mutuwa. Fa kulluna nakrahul maut, ba ma son mutuwa. Na'am, ha, yaya mai imani zai so mutuwa, kurin mutuwa? Me yasa ba zai so mutuwa ba? Saboda ai yana aikata alkhairi, yaya zai so alkhairin da yake aikatawa a datse shi ya daina yi? A nan ba wai ana magana morewar duniya da jin daɗin duniya ba, da wai ai duniya dama gidan ɓacin rai ne da gidan damuwa. Sai ya ce da ita laisa kadhalik. Wasu malamai suka ce A'a, ita Aisha ne ta ce, ya Nabiyullah, ya Nabiyullah, a karahiyatul maut fa kulluna nakrahul maut. Ya manzon Allah, kin mutuwa shine kin san gamuwa da Allah, to ai kowannen mu ma, tace kowa, to kenan ta hada hada annabi ma, tace kowa ai bayan son mutuwa, inji Aisha, kowa ma bayan son mutuwa, kenan da masu imani da marasa imani ma ai ba sa son mutuwa. Manzon Allah ya ce laysa kadhalik, ba haka bane. Kenan yanzu kun ga albishir, kin ka mutu, kin sha'awar mutuwa ba shine kin sha'awar gamuwa da Allah ba. Yace walakinnal mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'a Allah fa ahabba Allah liqa'a. Annabi yace duk inda mu'mini yake, idan aka yi masa bushara da rahmar Allah, aka yi masa bushara da yardar Allah, aka yi wa mumini bushara da gidan aljanna, idan ya ji waɗannan romo da falala da Allah ya tanadarwa masu imani, to sai ya ji a ransa shi ko yana so ya haɗu da Allah, Allah ya masa wannan falala ɗin. Kenan yana son ya haɗu da Allah don ya samu abin da Allah ya tanada masu imani. Yace wa innal kafir, amma kafiri idza bushira bi adabillah wa sakhatihi kariha liqa'a Allah wa kariha Allah liqa'a. Amma kafiri idan aka yi masa mummunan bushara da azabar Allah, da fushin Allah, da gamuwa da Allah, yana matsayin kafiri, to sai ji baya so ya gamu da Allah, shi ma sai Allah ya ji baya so ya gamu da shi. To kaga ashe gudun mutuwa ba shi ne gudun karka haɗu da Allah ba. Yanzu wani mu zai iya cewa shi baya son ya mutu, amma kuma yana so ya haɗu da Allah. Cewa kana so ka haɗu da Allah ba shi ne yake nufin kana so yanzu ka mutu ba. Allah ka haɗa mu da rahmarka, da jin ƙayinka, da tausayinka. Nana Aisha ta ƙarfafa mana wannan ma'ana lokacin da aka tambaye ta dangane da ma'anar wannan hadisi. Ya Aisha, wannan hadisin yana nufin duk wanda baya son mutuwa, baya son gamuwa da Allah? Ta ce laysa billadhi tadhhabu ilayhi, walakin abinda ake nufi idan idan mutum ya kafe zuciyarsa, kirjinsa ya rinka karkada da tafasa, fatar jikinsa take rawa, yatsun hannunsa suka shiga wani yanayi, suna nadewa ko suna miƙewa, idan ya tuno yana da imani, yana aikin ƙwarai, ku ne za ku yi ta kuka akan wane zai mutu ko wane ya mutu, amma shi a wannan lokacin murna yake haɗu da Allah. Amma hawaye mai imani, duk wanda alamomin mutuwa suka tabbata gare shi, indai mai imani ne, ‘ya’yansa suna kuka, masoyansa suna kuka, amma shi a wannan lokaci da aka haska masa ya ga alamun mutuwa, a wannan yanayin imani yana mamaye masa zuciya, sai ya ji yana son ya maza-maza ya gamu da Allah. Saboda imani. Ah, to malam bai ci kudin kowa ba, bai zubar wa kowa ba, kuma daidai gwargwado ya yi abin da Allah ya ce ya yi, iya ƙoƙarinsa, ya kyautata, kuma ga alamar mutuwa ta zo masa. Wannan tashin hankali da firgici da tsorata da gigita da za ka ga wasu suna yi, wallahi mai imani ba zai wannan ba. Kai, mala akwai mutanen da za ka ga in sun mutu ba san sun mutu ba za a zo a tarar kaman bacci suke suna murmushi. Wallahi da murmushi ake daukar ransu ba da. Kaga mutum ya bude bakinsa haka kamar dariya yake. Ahabba liqa Allah, ya so ne game da Allah kuma Allah ya so shi ma ya game da shi. To shine nan Aisha take cewa kafiri da mabarnacin mutum mai ta'adi a bayan ƙasa ai ya san me yayi wa Allah, to ya zai zo ya so ya haɗu da Allah. Kamar ɗalibi ne a makaranta bai yi karatu ba, aka yi jarabawa, aka ce za a fidda sakamako, durin da aka ce za a fidda sakamako baya so, ka san me? Saboda bai abin kirki. Amma duk wanda ya abin kirki tambaya ke waye shi da aka fi mana result, saboda ya san yayi abin kwarai. To haka za ka fasara hadisin. To yanzu bari tambaye ku, to mene, to me za mu fassara ma'anar da Aisha ta ce kowanne mu yana son mutu, yana tsoron mutuwa? Me Aisha take nufi? Abinda take nufi, wanda ni ma din nan da nake fassara muku hadisin ina tsoron mutuwa. Ka san me ake tsoro? Fuzgar rai. Ka san me ake tsoro? Allahu alamu. Ka san me ake tsoro? Ba tuba in ka mutu. Ka san me ake tsoro? Ba maganan ka je kai nafila Allah baka lada. Ka san me ake tsoro? Ba maganan kai laifi ka daga hannu ka tuba, kana shiga wannan ramin komai ya tsaya. La ilaha illallah. To wannan shi ne ake tsoro. Amma ba wai Allah ne ake kyama, ake gudun kar'a, wato ake kin a haɗu da shi ba. Duk mai imani zai so ya gamu da Allahnsa. Nana Aisha take cewa duk lokacin da mutum ya zo zai mutu, ko malamai suka ce duk lokacin da ɗan adam ya zo dab da zai mutu, gargarar ƙarshe da zai mutu wanda ba zai sake dawowa ba, amma bai mutu ba, to ana nuna masa ina ne makomarsa mana. La ilaha illallah. Kafin ka tafi kabari, lokacin da aka zo za a fizgiranka, lokacin da ake ganin cewa wane fa lamarinsa sai abinda Allah ya yi, dab da mutum zai mutu. Idan mumini ne yubashshar, mala'iku za su rinka cewa karka damu, karka damu, albishir ɗinka. Amma a lokacin mutanen gida suna kuka, a lokacin duk wanda ya je gaishe shi sai fito da hawaye, saboda ya san wani ba zai tashi ba, to ana yi masa bishara kuma. Yubashshar kullu insanin bima huwa sa'irun ilai, kowane ɗan adam ana yi masa bishara da inda zai tafi, da abin da aka tanadar masa. Kai malamai suka ce wa yukshafu lahu an dalik, ana ma bude masa, a bude masa ma ya gani, a ce kaga ga gidan rahama can za ka tafi, kaga ga gidan azaba can za ka tafi. Yan aljanna, duk ɗan aljanna lokacin da ya zo zai mutu, kafin ya mutu ana nuna masa wannan ahabbal maut, zai so mutuwa, zai so mutuwa. Ha, to an bude ma ce sai a nuna maka aljanna, sai a nuna ma ni'ima Allah ce kaga can kafin ka mutu fa. Amma wannan wanda zai dawo ya ci gaba da rayuwa a duniya ba a masa wannan malam, da kaga wannan bisharar to ka tabbatar suna gamawa za ka mutu ne. To a lokacin sai mutum ya so ya mutu. To idan mutum yana da imani ai zai so ya gamu da Allah, saboda samun wannan albishir din. Me yasa zai so mutuwan a wannan lokacin? Saboda an kawar masa da wancan shakku, an kawar masa da wancan tsoro da yake ji, an gaya masa ga fa gidan shi kafin ya mutu, an gaya masa ga gidansa. So bai da damuwa. To kuma a lokacin Allah tabaraka ta'ala zai so shi, shi ma Allah yana so ya maza maza ya mutu ya zo wajensa. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah zai so bawa ya ma mutu din ya zo, don Allah ya fara mai sakamako mana. Malam ka ji waliyan Allah ko? Ka ji bayin Allah na ƙwarai ko? Idan baka gane ba abinda nake nufi, daga cikin bayin Allah akwai waɗanda hatta Ubangiji yana son su zo wajensa. Ba ana cewa wani ya koma ga Allah ba, to akwai wanda Allah yake musu albishir, wanda Allah yana so su dawo wajensa. Su waye? Masu masa biyayya. Allah ka raba mu da saba maka. Saban Allah bai yi ba. Da mumini ko in ce da bawan Allah ya san matsayin da yake samu a wajen Allah lokacin da ya hana kansa saban Allah, to da ya mayar da saban Allah abun kyama a tattare da shi, abun gudu, da ya mayar da bin Allah shi ne kwalliya a gare shi. Da kuma bawa ya san yadda Allah yake gudunsa, yake kyamarsa, saboda saba masa da yake, da bawa bai yi sha'awar ya saba Allah ba. Kuma yau ɗan adam duk wani zunubi da aka hana a yi, sai ka ga mutum ba yi da damuwa yana aikatawa. Wani bawan Allah aka kama shi, ya ce malam na ga bala'in da ban taɓa gani ba. Ya ce na ga inda ake azabtar da ɗan adam, mutum yana kuka yana ihu ɗan uwansa ɗan adam kamar bai san Allah ba, ya ɗauki wuka ya danna masa a maƙogwaro yana bubbuga ƙafarsa kamar yadda ake yanka rago, mutum ya zo yanka ɗan adam kuma ya kwana ya bacci ba, ko ya sha taba ya kunna kiɗa, ko ya kwana da karuwa. Ya ce malam ka ga mace baiwar Allah matar wani an kama ta malam, an danne ta ana mata faɗe, tana ihu katti suna kwanciya a kanta, ko je zo ba su damu ba. Ka ga mutum ya kama ɗan uwansa ya ɗaure shi ya sa shi a buhu, ya ɗauke shi ya je da shi tsakiyar ruwa, ya sa masa dutse a cikin buhu ya tsunduma shi, a ɗaure ka a cikin buhu a haɗa da dutse a ciki a tsunduma ka a cikin kogi. Wannan wani irin rashin imani ne? Mutum ya keta dokar Allah yana kallo. Duba zina, duba ƙazantar zina malam. Zina yau wasu sun mai da zina ba komai ba. Allah ya halatta muku ku auri mata a cikin kufanki, huma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', daga ɗaya har hudu. Idan garin nan ya maka tsada tafi ƙauyenku, in ce ya maka tsada tafi can, ga sunan mata barkatai, yau Allah ya kama lokacin da wallahi akwai wanda ba ta buƙatar ka ba ta komai, ka yadda kawai za ka aure ta, za ka ba ta ci da sha, duk wani abin da ake bayarwa ba sai ka ba ta ba. Amma wallahi malam mutane suna nan, mutum yana da matarsa ta sunna ya je yana kwana a gidan karuwai saboda bai da albarka. Ko kaga yaro saurayi matashi bai taɓa aure ba, amma bai da aiki sai zina. Kaga yarinya ta kame kanta ta mutunta kanta, ana ta farautarta sai an nemi mutuncinta, ko ta hanyar lalama ko ta hanyar tsiya. Ka duba fitsara yau da dan adam yake yi a wayarka kawai ka bude babu ranar da zaka bude wayarka baka ga fitsara baka ga kece dokar Allah baka ga rashin kunya da barna da ake yi ba duk wani abin da Allah ya hana akwai wanda shi yana yi wani ya bude baki yace shi fa asanin sa duk wani zulubin da Allah yace kar a yi shi a iyakanin sa shi fa ya kure malaji ba abin da bai taba yi ba wallahi malaha hakiki ga abokanansa yace kuma a gaya masa mene yace a gaya mai babban zunubi na farko aka ce shirka yace so nawa yayi kisan kai yace bai san adadin nawa ya kashe ba zina yayi dariya luwadi yace tab sata yace aikin su kenan kwace mala akwai wanda aka kawo kes sensa ya nemi uwarsa uwarsa da ta haife shi ya nemi ta zai lalata da ita to wannan ya za a yi so gamuwa da Allah ai ai ya san mai shuka kisa ba abin da yake gudu irin yau a ce gashi ga Allah ya san abin da zai masa kyau ba amma masu imani wallahi ji suke yi duniyar ma tana da wahala ba ta da daɗi tunda sun tabbaka abin da aka ce su yi suna fatan ko Allah ya dauki ransu da zai tozarta su ba kuma wallahi malam duk mai imani yana kyautata wa Ubangiji zato insha Allah muna fatan insha Allah Allah da zai kunyata mu ba in Allah ya so ya yarda za mu yi iya kokari mu bi shi iya yanda za mu iya yi zunubi kuwa za mu yi kokarin mu kauce masa sai dai gajiyawa ta dan adam in mun tuna kuma za mu isa gifari bautar Allah kuma za mu yi iya karfin mu iya damar da muka samu kuma mun yarda da Allah muna kuma fatan ya dauke mu kyakkyawan dauka ya sa mu je a sa'a me ke cikin duniyar wannan duniyar me mai dadi a ciki me abu mai dadi a fada waye ne ake ganin yana jin dadi a fade shi waye ne shi waye bai da damuwa mai bai da damuwa kai ko abu bai da rai a tsaye yake a haka ka ba shi lokaci wallahi zuwa wani lokaci shi da kansa zai yana ramarmashewa yana cewa ya gaji da duniyar nan ta kare masa ko bai da rai ko itace ne ko dutse ne ko kasa ne ko kaza ne komai sai ya kare naka duk abin da dan adam zai yi a wannan duniyar wallahi gajeren lokaci ne kuma ba za ka sani duniya gajeriya ba ce sai ranar da ka mutu ka ji munkarun da nakirun yana tambayan ka a kabari yana cewa man rabu baka aune ba kawai sai dai ka ji ana cewa man rabu duk ranar da ka ji kamar mafarki kake ka ji ana tambayan ka man rabu to ka ce yau lokaci ya yi kuma daman ita mutuwa mala yadda ka san mafarki yanka take zuwa mutuwa kamar kana kwance ne kana mafarki kana cikin rayuwarka kudin sai dai sai kaga kamar farkawa kai sai ganka kana cikin wani yanayi na daban kawai sai ka ce yanzu abin da ake faɗa din nan ne ya same ni yau to sai kuma a fara maka sabon lissafi malamai suka ce ahlu shaqawa shakiyai masu alamu na yan wuta yakrahuna liqa Allah saboda abin da suka aikata min su'in da kuma komarsu kuma Allah baya son ya hadu da su Allah zai nisantar da su daga rahama ta sa da jin kai su karama sa yazo a hadisi na Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rashin lafiyarsa ta karshe da yazo zai bar duniya na kusa da shi sun je yana cewa Allahumma rafiqul a'la Allahumma rafiqul a'la Allahumma rafiqul a'la ya ubangiji a hada ni da abokanan zama madaukaka Allah a hada ni da abokanai madaukaka Allah a hada ni da abokanai madaukaka a sama yana nufin Allah ka hada ni da annabawa da mala'iku da manzanni wannan lokacin da aka nuna masa za a dauki ransa kenan shine abinda annabi ya cika da shi ya yadda ya zaba to amma wannan baya nuna mutum yayi burin wai ya ce ya mutu sai dai in ta zo ta ba yanda za ka yi manzo Allah ya nuna mana a cikin wannan hadisi irin tanadin da ubangiji ya masa yana so ya hadu da shi wanda zai rayu tare da annabawa da manzannin Allah da mala'iku ai bai da bakin ciki daka ai hakuri da bala'i ai hakuri da masifa ai hakuri da jarrabawa ai hakuri da rayuwa wannan babin yana magana ne kan as-sabr wa an abi abdullahi khabbab bin al-arati radiyallahu anhu قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة وأن حديث البخاري يروي توشي kuma abin da yake nuni shine kamar haka Khabbab ibn al-Arat sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khabbab yace mun kai kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi filo yake shingida mutawassid filo da wata rigarsa burda fi zillil ka'aba yana zaune yana kishingide a inuwar ɗakin Ka'aba muka same shi muka ce ya manzon Allah ala tastansiru lana yanzu ba za ka roƙar mana Allah ya ba mu nasara ba a cikin wannan addini ka duba yanda ake mana a Makka ka duba azabar da Qurayshawa suke mana ka duba matsin da aka jefa musulmi an hana mu zuwa kasuwa an hana mu aure an hana mu noma an hana mu an hana mu an hana mu yanzu manzon Allah kana zaune a gindin ɗakin Ka'aba ba za ka roƙan mana Allah Allah ya ba mu nasara ba ala tad'u lana ya manzon Allah ba za ka mana addu'a ba mala a lokacin an shiga bala'i an shiga kunci matsi ba abinci mushrikai sun takura ana bin musulmi ana wulakanta su ana tozarta su annabi bai yi ƙarfi ba a lokacin ba wadata ba fawa yana jiran taimakon Allah Khabbab ya wakilci sahabbai ya ce ya rasulullahi ba za ka yi mana addu'a ba ba in kai addu'a Allah yana karɓa ba ka roƙa mana Allah wannan tsanani da muke ciki a Makka Allah ya ɗage mana shi annabi ya ɗaga kai sai kalli Khabbab ibn al-Arat yace qad kana man qablakum ya Khabbab kai hakuri mutanen da suka gabace ku ba ku ba ku ji wannan hadisi yu'khadhu ar-rajulu akan kama mutum daya fayuj'alu fayuhfaru lahu fil ard, akama mutum malam ayi tono iya fadin jikinsa sai ayi tono mai zurfi sai a sa shi a cikin rami kamar in ya kai rabi sai a bunne rabin sa sai a daure hannayen sa tamam sai a zo da zartu shine mai sha ka san zartu irin zartu da inji yake yanka katako ka taba ganin irin wannan zartu mai baki baki wallahi mutanen da masu imani na da abunda imanin su ya gadar musu shine a kama mutum in yace yayi imani da Allah ya bi annabin zamanin sa a tona rami a zura shi a zo da zardo fa yudau ala ra'sihi annabi yace sai a dora mai zarto nan akan kansa a ce ka ridda ka bar addinin nan ko a yanka ka gida biyu ka taba ganin zarto da kafinta to kaman wannan ne fa a kwabe maka hularka a cire maka kayanka a daure ka a dora ma shi a tsakiyar kai a ce ka ridda ka kafirce ka ce kai ba musulmi bane in ba kai haka ba yanzu yanzu za a yanka ka a tsaga ka gida biyu manzo Allah ya ce fa yuj'alu liswaini yan uwansa suna kallo wallahi layi ake sa su a raba mutum gida biyu da zarto kai kana da imanin da za ka yi jure wannan abu wani yana cewa wallahi tallahi mu dama lokacin sahabbai Allah ya yi mu wallahi tallahi dama mutum a cikin sahabbai ya rayu to ba mamaki inda ka rayu a cikin sahabban watakila kana cikin kafiran wannan lokacin wallahi malam wani abin da sahabban suke jurewa wallahi ba za mu iya ba ba wai ga magarin mutane ba masu ilimin mu ma ba lallai su iya ba ai in Allah ya ajiye ka duk zamanin da Allah ya ajiye ka ya san nan ne ya dace da kai ai kai da kace da ka rayu lokacin sahabbai da can aka kai ka kana ganin Allah bai maka daidai ba da ya ajiye ka a wannan zamani yanzu kai kana gani za a zo a fito da dawaki ka bar ƙananan ƴaƴanka ka bar shagonka ka bar ofis ɗinka na gwamnati ka bar babban gidanka ka bar manya-manyan motocinka ka zo ka hau doki a rataya maka takobi da kibiya ba guzurin arziki a ce a tafi yaƙi ka je gaba da gaba kana yaƙi ka ga an sare wuyan ɗan uwanka kai ma wai ka ƙara gaba wani fa da ya je fa yaƙin wallahi da ya je kafadar su aka sauke ta kawai dawowa ya ba kafada kawai sun sauke ta kana jin karamin mai imani ne zai iya ganin wannan mashhadi ka ji an ce ma rayuwa da annabi wani abu ne na wasa ai duk inda Allah ya ajiye ka ka ce alhamdulillah Allah ka ba mu iko yi maka biyayya daidai gwargwado malam wani cikin magabata aka tambaye shi aka ce rabanka da sallar jam'i tun yaushe jam'i a yi ka da kamatis sala ya ce yau shekara 40 shekara 40 ban taba sallah ban ga ƙiyar liman ba kuma ladan bai taba ga kamatis salatu ba tare da ni ba shekara 40 aka ce lokacin da aka yi yaƙi kaza da mutane ba su fito ba ya ce ni sai da na fito ina nan a bayan amudi a masallaci na ƙuya da mu aka yi sallah la asuba la azhar la la asar la magriba la isha'i bai taba fashi ba wannan fa sune salaf din kai yanzu kai wa kanka lissafi ka taba jera shekara daya jami'i bai kubi cewa ba yayyawa rabin shekara wata shida jami'i bai kubi cewa ba yayyawa to wata uku fa dan dama dama wasu to kaji professor yace sati ɗaya ma a gwada abin uzurori ba wai ma da gangan zaka bari ba tsabar hidindumu ma kade wallahi tallahi sai sun sa baka samu jami'i ba wannan kan sai dai limaman masallaci Allah musu albarka eh liman ba shi to da ladan gaskiya ne kaji ladan yace ladan ne wai ma'ana ai sai da ladan ya kira limamin shi ma ya fito ai kuma gaskiya ne fa duk inda ladan yake yana da rabo a cikin sallah malam wannan zamanin abubuwan da suke cikin sa ba lalle su barka ka dabbaka irin wannan abin da ake fada ba to malam kaji waɗanda suka gabace mu hakurin su ya kai za a dauki ɗaya a cikin su a ce akan wannan addinin da yau muke yin sa a ƙarƙashin fanka muna cikin ni'ima shi ma ya gagara mutum ya zo ji wazi ma baya iya yi akan wannan addinin za a zo a dauki zarto a keta mutum gida biyu ana ganin jini a yanka a yanka fata a yanka kashi a karya kashi a tsaga shi gida biyu ya fadi a matsayin gawa a dauko wani na gaba yace ba wannan ba wayumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa adamihi ana dauko matsayi fata ta karfe matsayi fata mai hannu haka na karfe sai a caka wani abu ne haka da ake mai kai 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 haka kamar kum ne amma na karfe mai dan fadi fadi sai a caka shi a jikinka in ya shiga ya kama nama to sai kuma a ja shi kasa in aka ja shi sai ya farke jikinka gaba daya ana yankawa ana farkewa dukkan mutum fa ya rike imaninsa yana kalmar shahada zaka iya jure wannan da Allah ce ma yasudduhu dalika an dinihi wannan abinda za a yi masa baya hana shi ya ci gaba da aikata addini ya rasulullah yau da Allah ya kawo manzon Allah wannan zamani ya manzon Allah ka zo ka ga al'umma ka suna cikin ni'ima amma su ne suke gabojin sabon Allah ba abin da suke da shi na uduri Allah ya musu duk abin da yake wa dan adam na yalwa amma su ne gaba akan barna wata mata ta ce mala mai gidana muna tare da shi mun yi aure ina kallonsa zai kaurace mini da daddare ta ce ba abin da bana masa lafiya ta kalau idan na buƙace shi sai na je na yi tsuguna na roƙe shi buƙata ta ɗan adam saboda kar in je ne zina ta ce ba zai kula da ba sai ya faki ido in bacci ya ɗauke ni sai ya shiga banɗaki da wayarsa sai ya kunna bulufin yana kallon tsiraicin mata sai ya cire gabansa sai ya tawasa da gabansa sai ya zubar da mani sai ya ji daɗi sannan sai ya dawo gida sai ya kwanta ta ce ido na gan shi a wannan satin a filinmu na tambayoyi da amsa wata baiwar Allah daga wani gari ta aiko mana ta ce tana neman a bata shawara ba waiwai ba ne a'a al'adarsu ne ɗabi'arsu ne haka yake lalacewar wannan al'ummar in ana gaya maka magana ba ta da kyau. Wata tace malam mijina neman maza yake, ba wanda yake sha'awa a duniya irin ta namiji, bai da lokacin mu matan shi. Malam haka ake daukan maza mota mota ana kai musu, suna zuwa su biya bukatar su cikin kazanta, amma ba za su je su yi abin da Allah ya ce ba. Ata'tuna dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Annabi Lutu yace yanzu za ku rinka zuwa kuna neman maza, namiji ya nemi namiji, ku bar abin da Allah ya halitta muku na mata, ku nemi ƴan uwanku maza. Kai, lalle ku mutane ne masu ta'addanci da ƙetare iyaka. Allah ya ji ga Annabi Lutu, da ya zo wannan zamanin da ya sha mamaki, da ya ga almajiran al'ummarsa barkace. Wani ya ce tab, ai da namiji yana ɗaukar ciki da yawa, wasu za ka gan su da ciki a bakin titi. Amma wani zunubi ne da mutum zai je ya ce ba za ka taɓa gani yana ne, sai suya su suke iya barita. To wai wannan abun shi ma yau ya zama abun yi, abun sha'awa, zunubi ne, laifi ne, saban Allah ne, da duk abin da Allah yake fushi da shi baya so. Yau dan adam ya rungume shi yana aikatawa, kuma amma fa wai baya son azabar Allah. Manzo Allah ya ce haka za a yi ta yi musu, ma ya sudduhu zalika an dinihi, wannan ba zai hana shi ya riko da addininsa ba. Wallahi ya kai Khabbab bin al-Arati, kai haƙuri, kai haƙuri, la yutimmanna Allahu hadha al-amra, wallahi sai Allah, wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari. Sai matafiyi yayi tafiya, matafiyi yayi tafiya daga Hadramaut, daga Sana'a zuwa Hadramaut, tafiya ce mai nisa. Allah zai ba da security, Allah zai ba da aminci, musulmi zai zo ya tafi a bayan ƙasa, wannan tafiyar mai nisa ba abin da zai ji tsoro, sai Allah shi shi kadai, ba wanda isai masa komai, an samu aminci. La yakhafu illa Allah, sai dai ya ji tsoron kura ta cinye masa dabbobinsa. Walakinnakum tastajilun, Khabbab ka je ka gaya wa abokananka sauran sahabbai, gaggawa kuke yi, da kun yi haƙuri, Allah sai ya taimaki musulunci, sai ya taimaki addini. Kuma haka abun yake malam, ita sunnar da'awa, sunnar rayuwa ta gilu akan jarrabawa da fada cikin wahala. Yanzu duba tarihi irin Ibn Taymiyyah, duk wanda ya samu dama, malami dai irin Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa da rahama, bai da aiki sai addini da da'awa da karatu. Wata dai mace mai haihuwa da mai ilimi dai mai karatun addini irin Ibn Taymiyyah, to ba a dai sam, ba a same shi bane wanda ya bayyana. Amma wallahi malam kakka ga yadda ta gamuwa da bala'i da masifa a lokacin da yake rayuwa, ƴan bid'ar zamaninsa ba irin sharrin da basu masa ba, gaba, kiyayya, kotu, alƙali, a ɗaure shi, a azabtar da shi, ai kaza. Ibn al-Qayyim malam akan hukuncin saki uku da ya bada fatawa a lokacinsa, sai da sarkin zamanin sa yasa aka ɗauke shi akan mangalar jaki, mangala ta jaki da ake ɗaukan bola, aka wulakanta shi aka sa shi a mangalar jaki, yace a zagaya da shi a gari ai taimai ihu. Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah aka dauke shi aka kai shi wajen wani alkali da makiyinsa ne alkalin dan bid'a ne baya son da'awa baya son Ibn Taymiyyah kuma shi zo yake yi wa alkali shi yake yi wa alkalanci wa Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya daga hannu zai magana yace ba za ka yi magana ba yace to wannan wace irin shari'a ne za a yi ta ba za a bar mutum ya yi magana ba aka ce ba za ka yi magana ba ka ci mutuncin annabi ka ci mutuncin gidan annabi ka ci mutuncin kaza yace to kai ranka ne dai kai da mun samu bambancin fahimta da kai to yaya za a yi kai abokin jayayya ta kai ne za ka yi min alƙalanci yace hakan za a yi maka wani cikin malamai ya daga hannu a lokacin yace a dan saurara yana ganin wannan abin da Ibn Taymiyyah yayi ba za a ce wulakanta annabi ne ko cin zarfin manzon Allah bane ba aka ce a tafi da shi ba za a saurare shi ba a kai shi kurkuku in takaice muku zance saboda ibtila'i a rayuwa wallahi Ibn Taymiyyah a cikin kurkuku ya mutu wani a kurkuku nan ya gama rayuwarsa akwai malamin da malam a rijiya aka jefa shi rijiya mai bala'in zurfi da ruwa wanda dan adam baya iya jan ruwa da ita sai da dabbobi ake jan ruwa a cikin wannan rijiya suka tsunduma shi Allah ya taimake shi ya samu wani kogo kurin ya zauna a ciki idan an zo ana jan ruwa sai ya rike guga sai ya yi ihu sai ya magana almajiransa da suka samu labari sai suke zuwa masa da abinci a ɓoye sai su zira kamar ruwa za su yi ba sai su samu abinci nan Allah yake ciyar da shi sai ce a kawo masa takarda da tawada zai rinka rubutu a cikin rijiya saboda bi zai fito ba saboda me in ya fito za a kashe shi irin waɗannan misalai na ibtila'i da ake yi wa zaɓaɓɓu a cikinmu manyan mu shugabanninmu malamai ma ba wai gama garin mutum ba to irin wannan sai mutum ya buɗe baki ya ce gwanda ya mutu a'a haƙuri ake da haka annabi yana cike da damuwa a wannan lokaci irin babu lokaci ya ƙure mana don na so ne mana bayani akan wani hali musulmin Makka a wannan lokaci da Khabbab ibn al-Arati ya faɗa a wani yanayi suke ciki ina jin wani ba zai tashi anan ba sai yayi hawaye kai ba za ka taɓa cewa annabi ne ya rayu da sahabbai a cikin wannan yanayi ba malam shi kansa ba yanda zai yi sai haƙuri kawai ya zo gindin ɗakin Ka'aba ya gingina kawai shi ne suke cewa to kai ba annabi ne ba ka roƙa mana Allah ya taimake mu mana saboda tsanani ya yi tsanani malam an yi lokacin da aka zo ba aka kori annabi aka matse su da iyalansu da ƴaƴansu da sabban gaba ɗaya a Makka ba su kai kirgawa ba wallahi inda aka ajiye su Sheikh Abi Talib ake ce gurin wallahi bai kai masallacin nan ba gabaki ɗayansu suka ɗauki lokaci shekara wajen nawa suke a ciki duka a tarihi yana da da cinsu da shansu da rayuwarsu haka suke ta zama a ciki annabi ya ta'addu'a yana cewa Allahumma izha hada din bi ahabbir rajulaini ilayka Allah ka ɗaukaka wannan addini da mafi soyuwa daga cikin mutane biyun nan da gare ka ko Umar ibn Khattab ko Abu Jahl Allah ya karɓi addu'ar annabi Allah ya kawo Umar musulmi ba su samu ƴanci a garin Makka ba sai da Umar ya yi kalmar shahada ya ce wani zama ake a nan gurin ya ce a fita ku zo mu je mu bauta Allah mu ga wanda zai yaƙe mu ya zare takobi ya ce a biyo bayansa kowa in ya fito zai yi wa annabi da sahabbai ta'addanci in ya ga Umar sai a ce Umar ya lalace Umar ya canja addini Umar ya lalace Umar ya canja addini malam sayyidina Umar shi ya sama wa musulmi yanci kuma yau mutum yazo ya waye gari wai addinin sa shine kira Umar ya tsine mai albarka ai ba ci sa zuwa duniya ba duk wanda zai zagi sahabi ba bai ci sa zuwa duniya ba ina shi ya fito yace a zuwa kira sallah da abu wai ake wannan kiran sallan da ladan zai mana yanzu wallahi a makkan nan da kake zuwa umra kake zuwa haji wallahi musulmi bai isa ya daga ba wai ya sa lasika ba fa ya daga bakin sa yace Allahu akbar bai isa ba a koyi ce ba a kira sallah ba la ka imala amma yau gashi babu lasika da tafi ko ina kara a duniya irin ta makka duk wata speaker a duniya bata kai ta haramun makka da ta madina ba babu wanda ta fita kuma a wurin da a dadin ladanin bai isa ya bude bakin sa yayi da karfi ba bai isa ba ka duba yadda Allah yake canja al'amura baina ashiyatin wa duhaha zaka abinda hadisi yake nuna mana ku yi hakuri shi yasa yake cewa wa qallaqina min al-mushrikin shiddatan kababu yace a lokacin mun gamu da tsanani daga mushrikai Allah yace ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.